بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da nake magana yammacin ranar Asabar ce da ta daidai da 3 ga watan Ramadan, hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1432, daidai da 3 ga watan August shekara ta 2011. Wannan shine kasar na 15 daga cikin jerin karatuttukan littafin tafsirin Al-Qur'ani mai girma. Haka kuka rubuta Laraba ko? Me nake ne? To, Laraba ko? Haka, insha Allah. Daga cikin jerin karatu tukan littafin Umdatu Tafsir an al-Hafiz ibn Kathir, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Mun fara bayani dangane da tafsirin ta'awudhi, a inda Allah madaukakin sarki yake cewa annabin shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma dukkanin al'ummar musulmi da zasu biyo baya cewa khudul afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Allah yake cewa ka rinka yin afwa, kai umarni da kyakkyawa, sannan ka kai da kai daga jahilai wawaye. Wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun, idan wata fidda ta jaka daga shaitan, fasta'iz billah, sai ka nemi tsari a wurin Allah. Innahu sami'un alim, Allah mai ji ne kuma Allah masani. A wani wurin Allah cewa yake idfa billati hiya ahsanu sayyi'a, idan aka yi maka mummuna to sai ka biyo baya da kyakkyawa. Nahnu a'lamu bima yasifun, Allah yake cewa annabin shi da duk wani mai da'awa da duk wani musulmi, mu muka fi sanin abubuwan da suke siffantawa ko suke faɗi dangane da kai. Wa qul rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin, ka rinka roƙon Allah kana cewa ya Allah ina roƙonka tsare ni daga fugga ta shaidanu. Wa a'udhu bika rabbi an yahdurun, ya Allah ubangiji ina roƙonka tsare ni daga shaidanu su halarci inda nake. A wani wurin Allah cewa idfa billati hiya ahsan, ka rinka aikata kyakkyawa musamman lokacin da aka yi maka mummuna. Fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim, sai a wayi gari wanda ke da iyayya tsakanin kai da shi ya zama kamar wani masoyi mai kawo maka kariya a lokacin da wata musiba ta afko maka. وما يلقاها الا الذين صبروا, الله yace sai dai babu masu kaiwa ga wannan daraja sai masu hakuri. وما يلقاها الا ذو حظ عظيم, babu masu kaiwa ga wannan matsayi sai masu babban rabo. واما ينزغنك من الشيطان نزغ, idan da wata fuga za ta kawo maka bara daga shedan, fasta'iz billah, sai ka nemi tsari a wurin Allah. Innahu huwa as-sami'u al-alim, Allah shine mai ji kuma Allah shine masani. Malam yace waɗannan ayoyi guda uku su kenan a cikin Al-Qur'ani wanda suka zo da wannan salo na neman tsari, na umarninka da neman tsari. Malam yace babu na hudun su. Abinda suke cewa shine ne, maki nau'i biyu ne, akwai maki dan Adam. To, maki dan Adam za ka mu'amalance shi ne da akasin tsiyayyar da yake nuna maka, ya mu'amalance ka da sharri, kai kuma ka mu'amalance shi da alheri, domin ka yi ƙoƙarin komawa da shi asalin shi. Asalin shi shine hali na gari. Nau'i na biyu na maki shine maki wanda yake shaitanin aljani. Wannan ba ka da yadda za ka yi, duk yadda ka kyautata mishi akwai wata dafaffiyar adawa tsakaninka da shi, wadda ta ayyuka tsakanin Iblis da babanka Adam. A ƙarƙashin haka, abin da yake daidai
shine sai ka nemi Allah madaukakin sarki ya tsare ka daga wannan sharri nashi. To sai na ne kawo mana cewa duk da waɗannan ayoyi na Alkur'ani suna umarni da yin ta'awuzi a jimillance, da kuma ayar da ta zo tana bayani dangane da neman tsari a lokacin da ainihin wato za ka fara karatun Alkur'ani, maganar da malamai suka amintu da ita ita ce in za ka fara karatun Kur'anin ne za ka yi ta'awuzi, ba wai idan ka gama karatun Alkur'anin ba. Domin wasu sun yi wa wannan ayar wannan irin murɗaɗɗiyar fahimta, har al-Imam al-Jawhari a cikin littafin shi An-Nashr fi al-Qira'at al-Ashar ya ba da labarin waɗannan mutane cewa su suna ganin sai ka gama karatun Qur'ani tsaf za ka tashi sannan sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Me ne dalilin su? Saboda Allah ya ce fa idza qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billah minash shaitanir rajim, idan za ka karanta al-Qur'ani to su sai suka fahimci yadda abin yake a doron larabcin, shine idan ka gama karatun Qur'ani. Ka'ida a harshen larabci ita ce idan idza ta taso fi'il mudari'i to tana fa'idantar da mustaqbali. Dan haka Allah yake idza kuntum ila salati, idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum, ba wai in kun tashi sallah sai ku wanke fuskokinku ba, idan za ku tashi sallah sai ku yi alwala. Ma'ana kafin a fara sallah ake alwala, ba sai an shiga sallar ake alwala ba. Fi'il madin, fi'il madin afwan, idan idza ta taso fi'il madin sai ta hukunta mustaqbal, wannan ita ce ka'ida. To idan kun gane wannan kenan, babban abin da zai karantar da mu yaya fassara ayar take shine mu koma mu ga yaya shari'a Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama take. Jama'a an fahimci wannan? Idan muka ga yaya shari'a Annabi sallallahu alaihi wa sallama take, shine zai fassara mana me ma'anar ayar. Sai malam ya dauko mana wani hadisi na sahabi Abu Sa'id al-Khudri cewa Annabi idan ya tashi da daddare zai yi sallah, bayan yayi kabbara sai ya ce subhanaka allahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk, sannan sai ya ce la ilaha illa allah qafa uku, sannan sai ya ce a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa naftihi. Anan kaga karara Abu Sa'id yana fadin cewa kafin Annabi ya fara karatu kenan yake yin ta'awuzi, ko wannan shine yake fassara maka yadda ayar take. Domin Allah madaukakin sarki ya dauki wannan amana ta Alkur'ani ya danka ta a hannun Annabi sallallahu alaihi wasallam, da ya danka wannan amana a hannun shi sai kuma ya danka mishi bayanin Alkur'ani. Allah yace wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim, mun saukar maka da Alkur'ani ne dan ka bayyana wa mutane abin da aka saukar musu. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana Alkur'ani da bayanin baki, ya bayyana a aikace, ya bayyana ta hanyar gyaran kuskure da sahabbai suke yi. Idan sahabi ya fassara wata aya da kuskure, sai Annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya gyara mishi. To annan ne muka kwana lokaci ya kure mana. Malam ya ce wa qad rawahu ahlus sunan al-arba'a, malamai guda hudu ahlus sunan ko ashabu sunan al-arba'a wato al-imamu Abu Dawuda da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah sun ruwaito wannan hadisi na Abu Sa'id. Wa qala Tirmidhi, al-imamu Tirmidhi yace huwa ashharu hadithin fil bab, hadisan da suka zo a cikin wannan babu wannan shi yafi shahara. Abinda yake nufi da fi shahara shine shi yafi karfi, saboda hadisai uku ne kamar da zamu zo miji. Akwai riwayar Aisha ga wannan hadisin, akwai riwayar Jubair bin Mut'im, akwai kuma riwayar Abu Sa'id al-Khudri. Sai Tirmidhi yace to ta al-Imam Abu Sa'id al-Khudri cikin sahabbai ita ce ainihin tafi shahara. Wa qad fassara al-Hamza bil mauta, a cikin wannan hadisi shine riwayar hadisin ya fassara al-mauta, wato ya fassara al-Hamz da al-mauta. Abinda yake nufi da al-mauta anan, al-mauta 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 bilin din damma za a yi, yace jinsun min al-junun, wani nau'i ne na taɓuwar hankali, wani nau'i ne na ainihin hauka. Ina fata an gane. wato kamar farfadiya da makamantansu. Wa hiya al-khanq, ita ce kamar makara, kamar a ga mutum irin farfadiya ta kama shi sai a ji yana kakari haka kamar an shake shi. Wa nafkh, kalmar nafkh da ta zo kuma a cikin hadisin an fassara ta da bil-kibri, da girman kai. Wa nafkh shi kuma bishir, waka, kamar rawahu Abu Dawud wa Ibn Majah an Ibn Jurayha an Ibn Jubair ابن مطعم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين دخل في الصلاة قال الله أكبر ثلاثا الحمد لله كثيرا ثلاثا سبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. جبير بن مطعم أتكن تاشر واريتي يا من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم يا شد صلى sai ya ce Allahu akbar kabira sau uku, ya faɗi wannan kalma, ya ce alhamdulillahi kafira sau uku, subhanallahi bukuratan wa asila, wato tsarki da godiya sun tabbata ga Allah safe da yammaci sau uku. Sai ya ce Allahumma inni a'udhu bika minash shaitanir rajim, Allah ina roƙonka tsarin daga shaitan wanda yake la'ananni, ko a'udhu bika minash shaitan min hamzihi, Allah ka tsare ni daga shaitan kar ya dora mini hauka ko kar ya shafe ni da hauka. Wa nafkhihi, da kuma girman kanshi. Wa nafkhihi, kuma kar ya juye ni in zama mawaki. Qala Amr ibn Murra, Amr dan Murra da ya ruwaito hadisin, sai ya ce wa hamzuhu al-muta, abinda ake nufi da hamzu shaitan shine al-muta, ma'ana nau'i ne na hauka ko taɓuwar hankali. Wa nafkhuhu al-kibr, sannan nafku kuma da kake neman tsari daga gare shi shi ne girman kai. Wa nafasuhu ash-shi'r, sannan nafas kuma ita ce waka. Wa rawa ibn Majah an ibn Mas'udin an annabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, ibn Majah ya ruwaito daga Abdullah dan Mas'udin daga annabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, qala yace Allahumma inni a'udhu bika minash shaitanir rajim wa hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi. قال همزه الموتى ونفخه الشعر ونفخه الكبر, معنى بفسر الديئتي. أما أبن دعيكي سوء أنونا مكشيني, إذن كافهم تود أن الرياويه بكو النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوجن تعوذي بايا تقيتوا أكن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كري سياك أرادا وأنن كلموني من همزه ونفخه ونفخه. Ga riwayar sahabi Abu Sa'id, ga riwayar sahabi Ibn Mut'im, ga riwayar sahabi Abdullah dan Mas'ud, dukkansu suna nuni ga cewa baya takaituwa ga a'udhu billahi minash shaitanir rajim a wajen karatun Al-Qur'ani. Ya kamata al'umma su gane haka. Amma kamar yadda zamu zo mu ji, a wajen neman tsari ga magari da ba farkon karatun Al-Qur'ani ba, an ana takaituwa akan a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Amma idan za kai karatu ne a sallah ko ba a sallah ba, abinda ake bukata ka kara da a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, wani lokacin ma a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim, sannan min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi. Ina fata an gane. Yace wa rawal hafiz Abu Ya'la al-Mawsili an Ubay ibn Ka'ab qala, al-Hafiz Abu Ya'la al-Mawsili ya ruwaito hadisi daga Abu Ya'la daga Ubay ibn Ka'ab, qala yace talaha rajulani 'inda an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, wasu mutane biyu suka fada a gaban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Fatamarra'a anfu ahaduhuma ghadban, na'am, fatamazza'a ku, fatamazza'a anfu ahaduhuma ghadban, sai hancin ɗaya daga cikinsu saboda ɓacin rai ya rinka rawa yana motsi saboda ɓacin rai. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سمن ذا الله يتي اني لا اعلم شيئا لو قاله ذهب عنه ما يجد Nabi ya ce na san abinda da zai faɗi da wannan fushin da yake fama da shi ya tafi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Da zai faɗi a'udhu billahi minash shaitanir rajim wannan zafin fushin da ya tafi. Wa kaza rawan nasa'i fil ayami wal laila, haka al-Imam an-Nasa'i ya ruwaito a cikin littafin shi Amal al-Yawm wal Laila. Wa rawan Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidhi wan Nasa'i fil yawmi wal laila. عن معاذ بن جبل قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فغضب أحدهما غضبا شديدا أتكي وانا الرواية تأحمد أبو داود الترمذي لنسائي إتماك مروجة أما معاذ بن جبل أنا يكي تيوى وسمتا نيبدا بي سنزا جئن ذاقا أقبان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وانا يزا جوانا وانتا ما يراما فغضب احدهما غضبا شديدا لينسو يفشي ما تقرفشي حتى خيل الي ان احدهما يتمزأ انفه حتى نجيتي ودينسو واتو حنشي شي yana kadawa yana rawa min shiddati ghadabihi saboda tsananin fushin da ya kama shi. فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم اني لا اعلم كلمه. Sai annabi ya ce na san kalmar da lau qalaha la dhahaba anhu ma yajidu min al-ghadab, fushin da yake ji to da ya tafi daga gare shi. Fa qala ma hiya ya rasulullah, sai mutumin ya ce ya manzon Allah wace kalma ce zan faɗi. Qala sai ya ce yaqulu allahumma inni a'udhu bika min ash-shaytanir rajim, da zai roki Allah ya ce ya Allah ina roƙonka tsare ni daga shaytan wanda yake la'ananni. قال فجعل معاذ يأمره واتو معاذ دكي رويتو حديث شيني تنبي من زوان الله وتكلم عيك ماك متمنى يفأي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفأي فنشي معاذ دن جبل يتي من زوان الله ينا أمر ننك دك فأي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأبا سمتمنى يكي وجعل يزداد غضبا سيفشي لنك كاروا أكم فشن ديك تكي. وهذا لفظ أبي داود وأن لفظ أن أبي داود أني. وقال الترمذي الإمام الترمذي دي رويت وأن حديث يتي مرسل يتي وأن حديث مرسلين معنى مرسل يشيني رواية دا تابعي يتي من ظن الله يتي كذاك ويا أيك تكذابا تارد أنبتن سهديبا يعني أبن بيكيني في أن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يلقى معاذ بن جبل ينا نسن عبد الرحمن تان أبي ليلى وأن دشيني تابعين حديثن bai haɗu da Mu'adh ɗan Jabal ba. Fa innahu mata qabla sanati 20, don ya rasu ne shi Mu'adh ɗin kafin shekara ta 20. To wannan matsala ce da ta shafi ilimin Jarh wa Ta'dil. Ibn Kathir kuma malami ne a wannan fage. Qultu, sai ya ce wa qad yakunu Abdurrahman ibn Abi Layla sami'ahu min Ubay ibn Ka'ab, yace ta iya yuwa idan ya tabbata cewa Abdurrahman dan Abi Layla bai haɗu da Mu'adh dan Jabal ba, to ai ta yi ya ji ne daga Ubay dan Ka'ab, kama ta kaddama kamar yadda ya gabata cewa Ubay dan Ka'ab ma ya rawaito wannan hadisi. Wa balaghahu an Mu'adh bin Jabal, kuma labari ya zo gare shi cewa Mu'adh dan Jabal ma ya san hadisin. Fa inna hadhihi al-qissa, yace domin ita wannan qissa ta waɗannan mutane guda biyu da suka yi fada a gaban Annabi sallallahu alaihi wa sallama, shahidaha ghayru wahidin min as-sahaba, an samu sahabbai da yawa suna wurin akai, dan haka labarin ya yadu. Ko kun fahimta? Farawa al-Bukhari, yace domin Bukhari ma ya ruwaito an Sulaiman ibn Surad, an Sulaiman ibn Surad, daga Sulaiman dan Surad qala, yace istabba رجلان عند النبي صلى الله عليه واله وسلم ونحن عنده جلوس, وسمتاني غدابو سكاي زاغي ان زاغا اور منزل الله صلى الله عليه واله وسلم مو كنا صحابه منا زغزوني. فاحدهما يسب صاحبه غضبا, دينس ينا تزاغين دين سبب تصننن فشي. قد مر وجهه, فسكشي تاي جاور واتو ادانيونشي سن كدا سن يجا سبب زاغي سبب فشي. فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم, سي النبي صلى الله عليه واله وسلم يجي اني لا اعلم كلمه, ني ناسن كلمه دا لو قالها لذهب عنهما يجد, da zai faɗe ta da fushin da yake fama da shi ya tafi. Law qala a'udhu billahi minash shaitanir rajim, da zai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, fa qalu lir rajul, sai sahabbai suka ce wa mutumin, ala tasma'u ma yaqulu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baka jin abinda manzon Allah yake cewa? Qala, sai shi mutumin yace, inni lastu bi majnunin, ai ni ba mahaukaci bane. Subhanallah, kaga sai girman kai ya kama shi kuma, shine a lokacin da aka gaya mishi ga abinda annabi yake cewa baka ji ne, madadin ne madadi, a sai ya ce ai ni ba mahaukaci bane. Warawahu Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i, da Muslim da Abu Dawud da Nasa'i duk sun ruwaito wannan. Jumlar abin da waɗannan saƙonni ke faɗi da ke cikin hadisin shine, idan ka ga mutum ya yi fushi ya ɗauki zafi, to ba wani abu bane shaitan ne. Menene maganin haka? Shine faɗin a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kaga anan yayi dodo da ɗaya daga cikin ayoyin nan da muka karanto a baya, inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa a'udhu bika rabbi an yahdurun, kuma ka rinka roƙon Allah, ya Allah ka tsare ni daga halartowa ta shaitani. Shaitan na iya halarto maka a cikin sallah, shi ne hadisin da muka kawo jiya, annabi sallallahu alaihi wa sallam sallah yake, shaitan ya rinka kawo mishi farmaki da bakin wuta yana son ya kona shi a fuska. Wannan annabi sallallahu alaihi wa sallam kenan. Sannan tun a baya babanmu annabi Adam yana cikin aljanna, amma shaitan bai haƙura ba, bai ɗiba tsammani ba. Abin da nake so tunaninka ya suranta maka shi ne, ka yi tunanin annabin Allah da matar shi Adam a cikin aljanna, wani irin tsaro kake jin dama aljanna take da shi, wani irin tsaro ne dama kuma annabi Adam da matar shi za su samu. Amma duk da haka sai da shaitan ya samu yadda ya shiga, kenan shaitan na iya halarta ka ko a wani hali. Shaitan na iya hallara ka lokacin da kake jima'i da iyalinka, yana iya hallara gare ka lokacin da kake cin abinci, yana iya hallara gare ka lokacin da kake bacci. Dan haka kariyarka ita ce ka bi abin da Allah ya aiko annabin shi da shi sallallahu alaihi wasallam. Dan haka ya tabbata cikin hadisin Bukhari, annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da maganar da wani shaitani ya faɗa wa Abu Huraira. Wani shaitani ne yake cewa Abu Huraira, da a ce idan yamma te za ka karanta ayatul kursi, to ka samu tsari daga gare ni har gari ya waye. Da gari zai waye ka karanta ayatul kursi, da ka samu tsari daga gare ni har zuwa yamma ta yi. Kaga wannan ba za ka taɓa samun wannan a wurin wani likita ba, ba za ka taɓa samun wannan a wurin wani filosofa ba, ko wani consultant, ko wani wane ne, sai a wurin Alhabibul Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. A ƙarƙashin haka, ‘ya’yanka a jiya mun kawo irin yadda muka ji manyan annabawa suna wa ‘ya’yansu tawaida, suke musu addu’a, suke musu ruqya ta neman tsari. Isma’il annabi ne, Ishaq annabi ne, babansu Ibrahim annabi ne, amma duk da haka yake tofa musu wa’izukuma bi kalimatin lahi tamma min kulli shaitanin wahamma wa min kulli ainin lamma. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya'in shi ahlul baiti ne, manyan sahabbai ne, jikokin shi Al-Hasan da Husayn, amma yana karanta musu, yana tofa musu. To balle ya'yana, balle ya'yanka, fa min babu aula, mu yafi cancantar mu lazimci waɗannan. Sannan idan ka dubi hadisin da al-Imamu Abu Dawud ya rawaito da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yakan yi addu'a, yace Allahumma inni a'udhu bika min al-hadam ومن الغرق وان يتخبط الشيطان عند الموت. الله كتريني كدا غبره تچيني كدا جني يدنني يا الله كتريني daga shedan kada ya buge ni a lokacin mutuwa. Wannan hadisin sai ya bayyana mana kenan idan mutuwa ta halarto wa dan adam, shedan kan zo ya buge shi dan ya haramta maka wannan dama ta fadin la ilaha illallah. Duk wannan yana daga hanyoyi na neman tsari. Sannan wajen saduwa da iyali, annabi sallallahu alaihi wa sallama yake da ɗayanku in yazo saduwa da iyalin shi zai ce Allahumma jannibna ash-shaytan wa jannibish-shaytana ma razaqtana, Allah ka nesanta mu daga shaitan arzikin tsada za ka ba mu ka nisanta shi daga shaitan. Ya ce idan Allah ya albarkaci wannan jima'i da samar da ɗa, to shaitani ba zai cutar da shi ba. Duk waɗannan surori ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake gaya mana. Kuma idan ba daga wannan harshen ba, ba za ka taɓa samun irin waɗannan addu'o'in da za su kare ka daga wannan sharrin ba. Don haka ka lazimci alƙur'ani da sunna, ingantacciya daga siyayyen halitta, shi zai zaunar da kai lafiya daga sharrin maƙiya na mutane da na aljanu. Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu. To bayan da malaka ya kawo mana wannan sai ya ce faslun, ga kuma wata gaba. Wannan wani fasli ne wanda zai yi bayani dangane da ma'ana a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Yanzu dai ka ji falalarta, ka ji irin darajojinta, to menene ma'anarta? Malam ya ce wa ma'ana a'udhu billahi minash shaitanir rajim ay astajiru bi janabillahi minash shaitanir rajim, wato ina neman kariya daga bangaren Allah madaukakin sarki daga sharrin shaitan wanda yake la'ananne. An yadurrani fi dini wa dunyawi dunyaya, Allah ya tsare ni daga shaitan kar ya cutar da ni a addini na da kuma duniyata. Domin daga cikin cutarwar da shaitanu suke hatta ga rayuwar duniya, shaitanu sukan sabbaba wa mutane gobara, ka kunna wuta ko ka bar wuta a kunne. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake sai wani shaitanin aljani sai ya sa jaba, sai ta je ta jawo bakin labanin sai ta kai shi inda ta san gobara za ta kama. Wannan daga shaitan ne. Sannan Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake gidan da aka rufe shi ba ambaci sunan Allah ba, shaitan yana shiga. Dan haka in za ka rufe kofa ka ambaci sunan Allah. Sannan dubi shiga ban daki. Al-Imam Ibn al-Qayyim yace mafi yawancin cututtuka da mutane ke fama da su na gwaiwa da mutuwar azzakari da rashin sha'awa da cututtuka na ainihin wato kamar syphilis da gonorrhea, wato cututtukan da ake kira ciwon sanyi da makamantansu, yace duk daga ban daki suke dibo su daga wurin shaidanun aljanu. Yace kuma haka na faruwa ne saboda rashin yin addu'a ta neman tsari a lokacin shiga ban daki. Anas dan Malik a cikin hadisin Bukhari yace annabi ya kasance idan zai shiga ban daki sai ya ce Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith, Allah ka tsare ni daga shaitanu maza da mata. To kaga kar ka dauka cewa shaitan yana cutar da kai ne a duniyar ka kawai. Kusan shekara 15 da ta gabata wata baiwar Allah ta yi fama da cuta ta aljanu. Karshe sai da aka ritsa wata aljana a jikinta, sai take cewa su suke tare da ita tun tana makaranta, ta yi boarding school ne. To ne ya faru, wata rana ta fita da daddare, sai ta zo sai ta dawo madadinta kwanta gadanta, sai ta je kawai sai ta samu wata junior student, wata ɗaliba wadda take tana ajin da ke ƙasa da ita, kuma wancan lokaci kun san ana seniority, wato babba ya ci zalin ƙarami da sunan shi babba ne. To ashe rashin sa'ar da ce wannan ɗalibar ba mutum ba ce, aljana ce. Saboda haka ta gallaza mata shine daga baya ta dawo ta shiga jikinta, ta ce ita ce take azabtar da ita tun tana makaranta. Za ta iya karatu, ta fahimci karatu tsaf, sai ta zauna ɗakin jarabawa ana gabatar mata da takardar jarabawa, ta ce sai ta bi duk abin da ta iya, sai ta bi sai ta dode mata wannan basira. Haka ne, haka ta fita da F9 guda 9 a GCE da ta yi a wancan lokaci. To kaga anan cutarwa ce game da me? Game da duniya. Shi yasa yana daga cikin sirrin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya dauka duk cutar da aka zo da ita sai ya ce a fara yin ruqya. Wata rana Ummu Salama ta nuna mishi wata baiwa a gidansa, sai ta ce kaga tusar jaki tana yawan fito mata. Allah ya sa kun san tusar jaki ko abin da Bahaushe yake kira tawada Allah. Sai kaga wani kurji haka ya fito wa mutum, kuma shi ba danya ba, shi ba kurji ba. Sai kaga wani digon jot haka, wani baki ya fito wa mutum. Hausawa sukan ce tawada Allah, ban san me suke cewa ba. shine as-safa'a. Sai Ummu Salama tace wannan abu na yawan damunta, sai Annabi yace istarqulaha, ku nemo mata wanda zai mata ruqya. Lokacin da aka kashe Ja'far ibn Abi Talib yayin Sayyidina Ali, sai Annabi ya shiga wurin waɗannan iyalai nashi, sai ya zama rayu. Su Abdullahi ne da su wane ne ga sunan, sai yana shafa kansu yana musu wasa, yana cewa shabihun bin nabi am shabihun bi Ja'far, wannan kai da Ja'far kai kama, koko da Annabi kai kama ne, saboda duk tushen su daya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sai uwar tace kandun baka yana yawan kama su, sai ce istarqulahu, ki nemo musu wanda zai rinka musu ruqya. To waɗannan irin addu'o'in da gari zai waye ka tofa wa ƴaƴanka falak da nasi ne, ko wannan Allahumma u'izukuma bi kalimatillahi tamma, ko u'izuki, ko u'izuka bi kalimatillahi, da gargadan irin jinsin ɗanka, namiji ne ko mace, guda biyu ne ko da yawa, waɗannan ruqya ne waɗanda Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake. Saboda haka kar ka taɓa fahimtar cewa sai lokacin da aka tabbatar kaza aljani ne ko asiri ne shi za a yi ruqya, ko ciwon kai ne, riƙe da hannun dama ka riƙe goshinka, ko ka riƙe goshin wanda yake fama da shi, ka karanta mishi Allahumma rabban nas azhib alba's washfi anta ash-shafi la shifaa illa shifaa'u shifaa la yughadiru saqama. Idan ka karanta littafin Riyadus Salihin, zaka ga al-Imam an-Nawawi ya tattaro maka irin addu'o'i masu ƙarfi da Annabi yake karantawa a duk wata rashin lafiya da aka gabatar. Sai da haka mas'ala, ko da an tabbatar da cewa ita wannan mas'alar ta likita ce, ba a yi laifi ba kuma an hada da roƙon Allah, ba a yi laifi ban an yi ruqya. Me ke ce ruqya? A yi addu'a a tofa, ko a riƙe wurin a yi addu'a, ko in ba a kai ga riƙe wurin ba, ko ina ne ke ciwo, kai malamin ko kai mai addu'a, sai ka ɗauki hannunka na dama ka ɗora a goshin shi ka kama haka, sai kai addu'ar, ko baka tofa ba ya isa. In kuma ka karanta ka tofa ko baka riƙe goshin ba ya isa. In kuma ka kai ga kama wurin da yake mishi ciwo kai addu'ar, daidai ne, dai ya zo a cikin sunna, ka karanta littafin Riyadus Salihin. A ƙarƙashin wannan jama'a ya kamata kenan mu gane, ba wai lahiran mu ce kadai Iblis ko shedan yake so ya mana asarar ta ba, har duniyar mu. Kar ku manta duk al'amuran asirce asirce da ƴan adam suke wa ƴan uwansu, ba rayuwa sai an hada dawa, sai an hada da shedanin aljanu, a rikita maka duniya, a raba ka da matarka, a yi maka kuciya, a kore ka daga gari kaza, ko a kore ka daga ofishi kaza, dukiya ce taka sai ka ji baka kaunarta, ka zo ka watsar da ita, duk wannan duniyar ka ce ake lalata maka. To duk akwai irin waɗannan, saboda haka kana roƙon Allah ne ya tsare ka daga sharrin shaitan, sharrorin shi na addini da kuma na ainihin duniya. Aw yasuddani an fi'li ma umirtu bihi, ko kuma ya Allah ina roƙonka tsare ni daga shaitan, ya kare ni daga aikata abin da ainihin wato aka umarce ni da shi. Aw yahussani ala fi'li ma nahaita anhu, ko kuma Allah ina roƙonka tsare ni daga shaitan, ya kwadaitar da ni aikata abin da aka hane ni daga yi. Sai ka ji abin da aka hane ka kana sha'awai, abin da kuma aka baka umarni kana kyamai shi, duk wannan sharrin shaitan ne. Fa inna shaitana, malam yace domin shi shaitan, la yakuffuhu anil insani illa Allah, babu wanda ya isa kare mutum daga sharrin shaitan sai Allah. ولهذا امر الله تعالى بمصانعه شيطان الانسان, dan haka Allah ya umarci dan adam cewa makiyin shi mutum dan uwan shi, to ya kokari ya kyautata mai dan ya juya shi daga kiyaye ya koma soyayya. Wa mudaratihi, da kuma yi mishi mutunci, bi isda'il jamil ilayhi, ta hanyar gabatar mishi da kyawawan al'amura, li yaruddahu tab'uhu amma huwa fihi min al'adha, domin wannan ɗabi'a tashi ta asalin ɗan adam ta dawo da shi daga wannan cutarwa zuwa ga kyautatawa. Ka duba da kyau ka gani, dukkan mutum da duk sharrin shi, ya nemi maka sharri ka nemi shi alheri, ya nemi maka sharri ka nemi shi alheri, mafi ƙarancin abin da za ka yi maganin shi shine daina maka sharri, ko da bai dawo ne maka alheri ba. Amma duk mutumin da ya maka sharri ka yi mishi alheri, ya maka sharri ka yi mishi alheri, sai ga ya daina sharrin. Yanzu sai kuma kaga yana kokarin ya kwatanta maka shi fa masoyinka ne, ta hanyar gabatar maka da wasu abubuwa na alheri, to dan adam haka aka so a mu'amalance shi. Amma wa amara bil isti'aza bihi min shaytanil jinn, amma shaytani na aljanifa sai Allah ya umarci mutum da ya nemi tsari daga gare shi, li'annahu la yaqbalu rishwa, saboda shi shaytanin aljani baya karɓar cin hanci. Wai ka kyautata mai da nufin a zauna lafiya, an kira ta da rishwa ne saboda asalin rishwa dama kana kyautata wa wanda kake ganin zai cutar da kai ne don a zauna lafiya, to shi shaytanin aljani baya karɓanta. Wala yu'athiru fihi jamilun, sannan duk wani abu mai kyau ba ya da tasiri a kan shi, duk yadda ka kyautata mishi bai damu ba. Li'annahu sharirun bit-tab'i, saboda tun asalin ɗabi'ar shi masharranci ne, dan daga wuta aka yi shi. Wala yakuffuhu anka illa alladhi khalaqahu, babu wanda zai iya kare maka shi sai wanda ya halicce shi. Wa hadha al-ma'na fi thalathi ayatin min al-Qur'ani la a'lamu lahunna rabi'a, malayin ce waɗannan ma'anoni sun zo a cikin ayoyin nan guda uku ne, wadda ban san cewa suna da na hudu a cikin alqur'ani ba. Wash-shaytanu fi lughatil arab mushtaqqun min shatana idha ba'uda, ita kalmar shaytan da kake ji kalma ce ta larabci, asalin kalma an tsago ta ne daga shatana idha ba'uda, idan abu ya nisa sai a ce shatana ya yi nisa, dan haka shi shaytan fa huwa ba'idun bi tab'ihi an tiba'il bashar, a ɗabi'ance shi shaytan yayi nisa daga ɗabi'u irin na mutane. Wa ba'idun bi fisqihi an kulli khairin, sannan yayi nisa saboda fasikancin shi daga duk wani alheri. Wannan haka malamai suka ce daga nan kalmar ta samu asali, ma'ana kenan ash-shaytan wanda yayi nisa daga alheri, wanda ya nisa daga kyawawan ɗabi'u. Wakila wasu malaman cewa suka yi mushtaqqun min shafa, ita kalmar shaytan din an tsago ta ne daga kalmar shafa, li'annahu makhluqun min nari, to menene shafa din? Shine bakin wuta, bakin wuta. Saboda ne, saboda an halicce shi ne daga ita wuta din. Wa minhum man yaqulu, daga cikin malamai kuma akwai wanda yace kilahu ma sahihun fil ma'ana, duk waɗannan fassarorin guda biyu daidai ne, walakin al-awwal asah, sai dai ta farko ita tafi. Wa alayhi yadullu kalamul arab, kuma harshen larabci haka yake nunawa. Wa qala fi bawaihi, Allahu akbar, bijimin nahaw shine fi bawaihi, sarki ya tabbata ga Allah, matashi ne fa har ya rasu shekarar shi 32 rak, duk wannan gagarar da sai bayan ya kaka dauka dan shekara 70 ne, shekarar shi 32 ya gallabi malaman zamanin shi kaf, suke sa'i suka rasa yadda ba su da shi, suka ce shine suka diga mishi ruwan tinya a cikin ruwa ya sha ya mutu guba, suka yi poisoning nashi. Zamakhshar ya kai ya kawo a cikin harshen larabci da nahawu, amma zamakhshar da kanshi cewa yake ala sallan ilahu salata sidqin ala amr ibn Uthman ibn Qanbar fa inna kitabahu lam yughni anhu banu qalamin wala abna'u minbar. Zamakhshar yace Allah ya dadin tsira ga amr dan Uthman dan Qanbar, shine sibawai din, sibawai lakabin shi ne kawai, sunan shi Amr dan Uthman dan Qanbar. Sai ce domin littafin shi da ya rubuta ba wanda ya fi ƙarfin littafin tun daga 'yan Islamiyya har malaman mimbarin Juma'a. Hakika har yanzu littafin akwai wasu wurare da manyan malamai da profesoshi na lughar Arabiya in sun karanta ba sa ganewa, amma aka ce to ba kwa ganin kuskure ne, sai su ce a ba kuskure ba ne, amma dai ba mu gane ba. Littafi ne ya rubuta shi mujalladi 5, littafin shi kanshi sunan shi kenan kawai Al-Kitab, the book. Ka'idojin nahawu ne yadda ka san wahayinsu ake mishi. To al-Imam Sibawayhi kenan, Allah ya gafarta mishi. Sibawayhi ya ce al-Arabu taqulu tashaytana fulanun idha fa'ala fi'la ash-shaytan, larabawa sai su ce wane ya yi shaidanci idan ya aikata aiki irin na shaidan. Walau kana min shata, laqalu sibuhi yana gyara ne ga waɗanda suka faɗi asalin waccan kalma cewa daga shafa ne yake domin idan da asalin kalmar shaytanu daga shafa ne da sun ce tashayyafa amma tun da ya zama cewa suke yi tashayfana to asalin kalmar ba daga shafa ba ne daga shafana ɗin ne kenan kaji fa ya tumɓuko asalin kalmar ne والشيطان مشتق من البعد على الصحيح يتي ita dai kalmar shaytan a harshen larabci an ciro ta ne daga kalmar nisanta wannan ita ce maganar da take daidai ولهذا يسمون كل ما تمرد من جني او انسي او شيء او حيوان شيطانا dan haka larabawa duk wanda ya kangare daga cikin aljanu da mutane har dabbobi sai su ce wannan shaytani sai ga sun ce wannan shaytanin mutum ne wannan shedanin aljani ne wannan jaki ko shedani wannan kare ko shedani to shine ya gagara kenan ina fata an gane qala allah ta'ala allah yace wa kadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jinn allah yace haka nan kowanne annabi muke saka mishi wanda zai tsangwame shi daga cikin makiya na shedanin aljani da mutane yanzu da wannan nasi na Qur'ani yana nuna mana a cikin mutane akwai shedanu a cikin aljanu akwai shedanu yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura sai kaga sashin su ne wa sashi ainihin wato wahayin maganganu waɗanda suke ƙawata wa juna dan su rubi junan su wato kenan zaka iya samu shedanin aljani yana aiki da shedanin mutum za kuma ka iya samun shedanin mutum yana aiki da shedanin mutum kamar yadda kuma za ka samu shedanin mutum yana aiki da shedanin aljani domin dan adam yakan kai matukar kangarewa yadda zai koma shi ke ba shedanin umarni saboda lalacewa ta kai lalacewa don haka yadda ake samun shedanu cikin aljanu haka ake samun shedanu a cikin ainihin mutane وما لينكيت وفي مسند أحمد عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتكين حديث مسند لإمام أحمد دقى أبي ذر وزن الله صلى الله عليه وآله وسلم أيتي يا أبا ذر يا كي أبو ذر تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن كان من الله يطريك دقى شيطان متانيد الجنو فقلت أبو ذر يتي سينتي يا من زن الله awalin insu shayafi mutane ma na da shaidanu ne kala na'am sai manzo Allah ya ce eh kwarai da gaske mutane ma na da shaidanu kuma kun fahimta ai ba wani ne ba wani abu ne shaidancin ba kawai mugun hali mugun aiki munanan shawarwari kullakulla munana su ne shaidancin don haka in ya zama aljani yana yin haka to dan adam ma yana aikata haka wa fi sahihi muslimin an abi dharrin aiba قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حديث يازو حروه a cikin sahih muslim daga abu dharr yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace yaqta'u as-salata al-mar'atu wal himaru wal kalbu al-aswad da mace da lagajiya da bakin kare da jaki suna yanke sallah in suka gilma ta gaban masallaci فقلت يا رسول الله ابو ذر يتي سينتي يا منزون الله ما بال الكلب الاسود من الاحمر والاصفر منين يبانبانتي بكين كاري daga karan da yake ja فقال الكلب الاسود شيطان في منزون الله يتي اي بكين كاري شيطاني بكين كاري شيطاني واتو دي inda kaga kare baki daga cikin karnka to wannan shine shedanin aljanu kamar daga cikin macizai ne duk macijin da ka ganshi da kan mazabo kujubuwa kenan to shedani annabi ya kira shi haka yazo a cikin hadisin Ahmad da al-Imam al-Baihaqi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya sittanta cewa daga cikin macizai akwai wanda yake shedani ne wato tun farko haka yake amma shedanin maciji ne shine gajere ne sannan kuma kai ne yake da shi gashi nan har da abin nan kora har da hadda farko yake da shi a kan shi. To wannan shaitani ne daga cikin mucizai. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce, idan ya sara mutuwa ake, idan ya hada ido da mai ciki sai cikin nata ya zube, to kububuwa kenan. Yace yadda take tafiya a ƙasa haka kuma take tashi. Duk wanda ya san kububuwa ya san haka ne, tashi take yadda ka san tsuntsuna tashi. To daga cikin mucizai ita shaitaniya ce, don haka duk inda ya ganta sai ka roƙi sunan Allah, sai ka ambaci sunan Allah, sai ka kashe ta. Amma ba duka miciji ne shaitani ba, amma daga cikin mucizai kuma akan samu shaitani kaga kububuwa. Sannan daga cikin aljanu sukan rikida kuma su zama miciji. To abinda wannan karatun yake cewa, ita kububuwa shaitani ya ce daga cikin mucizai, kenan ba kowanne miciji ne ake kashewa ba, amma ita kububuwa ana kashe ta. Amma daga cikin mucizai, Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana a kashe mucijin da ake ganin shi a gida ko a cikin gonaki na mutane, ba a daji ba, a cikin gida ko a cikin gonaki. Yace har sai ka hadu da shi haduwar farko ka yi magana da shi. Bawan Allah, ka tuna alkawarin da kuka yi da Annabi Nuhu da kaza da kaza, kai mishi bin magiya, kana cutar da mu'min ganka, don haka ba mu son mu sake ganin ka. A karo na biyu ka sake gani haka, a karo na uku haka, to daga lokacin ka ganshi sai ka kashe shi. In ma ya zama shaitanin aljani ne ya rikide ya zama miciji, don haka ya ji sakon, ya ji gargadin, amma ya yi taurin kai, to sai ka ambaci sunan Allah sai ka kashe shi. In ma ya zama asalatan, ba shaitani ba ne, miciji ne, don haka duk gargadin da kake mai baya ji. Wato shaitanin aljanu, Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace akwai waɗanda Allah ya halicce su a iska ne, tunda suke iska ne su, ba sa rikida a iska suke. Akwai waɗanda suke kuma suna rikida kuma suna komawa iska su. Akwai kuma waɗanda Allah ya halicce su a siffar da muka faɗi, su ne a siffa ta mucizai, ita ce kububuwa. To don haka ba dukkan miciji za ka gani ka kyale ba, ba kuma dukkan miciji za ka gani ka kashe shi ba. Abin da ya faru a lokacin yakin Ahzab, wani saurayi ya yi aure da rana tsaka, sai Annabi ya ce mishi, to ka je gida mana ka gano amaryarka. Yana zuwa sai samu amaryar nan ta fito kullum babu ta tsaya a kofar gida, sai hankalin shi ya kai sai zara takobi zai sare ta, sai ta ce saurara, shiga ka ga abin da ya koro ne. Yana shiga sai ya ga miciji, sai ya ɗaga takobi sai ya sare shi. Yana sare shi shi ma sai ya faɗi. Abin sa'idin da ke bada labarin hadisin nan sai ya ce, ba mu san da mucijin da shi saurayin waye riga wani mutuwa ba. Annabi ya ji labari sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce, jama'a mun yi bakin aljanu a garin nan na Madina, don haka duk wanda ya ga miciji a gidan shi kai ya saurin kashe shi har sai ya gargaɗe shi sau uku. To wannan yakan faru a ko'ina jama'a. Shi yasa waɗannan abubuwan kun ga sun wuce ilimin dukkanin ne ilimi game da dabbobi, sun wuce dukkan ilimin ne ilimi game da harkar likitanci ko wata harka. Yanzu dole al'amarin sai an hada da wahayi da ya zo daga fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Don haka sai Annabi ya ce bakin kare dai shaitan ne. Warawa Tabari, har wayo al-Imam Tabari ya rawaito an Umar ibn al-Khattab, daga sahabi Umar ibn al-Khattab, ركب برزونا سيدنا عمر يهو الفدري فجعل يتبخر به سيرنك توسودشي ينا تأليك مزيكادشي فجعل يضربه سي عمر يرنك دوكا وانا الفدري الفدري دبا تي ودى اكي سامن تتكان جاكي دوكي كو تكان دوكي da ainihin jaka, ko dai jaki namiji yarbari godiya take doki ta mace, to dan da aka samu sai zama alfadari. Ko kuma shi doki namiji ya barbari jaka ta mace, to wannan dan shi ake kira alfadari. To sayyidina Umar ya hau sai ya rinka tutsu zai kayar da shi sai Umar ya rinka bugun shi fala yazadu illa tabakhturan sai kuma ya ƙara wannan hutsuna shi yana ƙara tsalle fanazala anhu sai sayyidina Umar ya sauka daga kan wannan alfadari wa qala sai ya ce ma hamaltumuni illa ala shaytani ku bani abin hawa ba fa sai shedan kuka bani kaga babba ne ma nazaltu anhu hatta ankartu nafsi yace tun kafin in sauka sai na fara jin daban a jikina wato na fara musun wasu abubuwa a jikina sai na ji gaba ɗaya jikina ba dani ibnu kasirin yace wa isnaduhu sahihun isnadi wannan asari sahihi to kun ga kamar yadda ka ji sayyidina Umar ya tabbatar da cewa yanzu wannan alfadari shedani ne ko haka ake iya samu a cikin dukkanin dabbobi haka ake iya samu a cikin mutane hadisi ya zo a cikin sahihul bukhari a cikin babin kasuwanci sayyidina annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya dauki matar shi hajar ya ainihin yi tafiya tare da ita saratu ko na'am saratu suna cikin tafiya sai suka isa wani gari shi kuma sarkin garin jabbaru ne da almuru ta yi sai ya aika aje a nemo mishi mace ko tawaye sai a kawo mishi an kawo mishi wannan mata ya niƙe yana kintsawa zai lalata da ita da ta fahimci haka sai ta yi alwala sai ta tashi sai sallah raka'a biyu sai ta ɗaga hannu ta ce ya Allah saboda imani da ne da kai da imani da annabinka Ibrahim na tsare farji na ba wani ɗa namiji bai taɓa sani na kar ka bar wannan kafiri ya keta min alfarma nan take sai ya faɗi yana shure-shure to sai kuma ta tsorata sai ta roƙi Allah sai ya sake shi da ya watsake sai ta fahimci yana shirin ya sake dawo mata sai ta sake sallah ta addu'a da suka yi karo uku sai kira yaran shi ya ce ai ku shedaniya kuka zo mini da ita wato ishara akan shedanin aljani yakan rikida ya zama mutum shedaniya takan rikida ta zama mace wannan abu ne shahararre musamman ga mutanen da suka rayu a dazuka da ƙauyuka da makamantan haka hadisi ya fice zuwa wannan ne mana ishara dazu daga Abu Huraira annabi ya sanya Abu Huraira ya zama shine sa'i wato shugaban kwamitin tattara zakafin da kai to sai mutane suka fara kawo mai zakafin da kai tun cikin watan azumi sai ya samu wani daki sai yana tarawa ya kulle da makulli ya tafi da makullin shi amma in ya dawo zai zuba wata da ya karbo sai ya ga wanda ya ajiye tarawa to da hankalin shi ya tashi sai ya ce bari ya dako ya ga wane ne Abu Huraira yace yana tsaye sai ya ga wata giwa ta tunkaro giwa gadangadan ta tunkaro yace can kuma sai ga ta rikide ta zama mutum yace can kuma sai ya ga wannan mutum ya bata kafin ya ankara yace sai ga mutumin ya fito da kwando guda na abinci dan Allah an kai ne ya zaka yi aje ka a jakan magori kana jawabi suna fata an gane amma Abu Huraira yace sai je sai ya rumbace shi sai ya ci kwalar shi yace Allah ya kama ka dama kai ke mun fata ka ga su habbai da karfin hali sai ce wallahi iyali ne suka yi min yunwa ai yawa ga talauci ka sake ni ba zan sake dawowa ba shikenan sai yawa Abu Huraira alƙawari sai Abu Huraira ya sake shi da ya tafi da suka haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallama da safe sai annabi ya ce ina mutumin da ka kama jiya ka ga wahayi kuma sai ce ya yi kukan talauci da yawan iyali na bi tausayin shi na kyale shi sai ce zai dawo Abu Huraira ya ce tun da na ji annabi ya ce zai dawo sai na je na sake fako ya sake kama shi a karo na biyu ya sake magiya karo na uku ya ce yau karsu ya kai shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan lokaci ne ya faɗa mishi wacce magana da na kawo ɗazu ya ce da za ka karanta ayatul kursi da safe ka samu tsayi daga shedanu har zuwa yamma da za ka karanta da yamma ka samu tsari har zuwa safiya yanzu wannan hadisi ko karanta a cikin bukhari da sharhin shi na fatul bari ta tare da riwayoyin da ibnu hajar ya tattara
kenan yana nuna mana ya rikida ya zama mutum, ya rikida ya zama jiwa, ya kuma rikida ya bata ya zama iska, shine ya shiga wannan kofa. To amma wannan ke nuna mana kenan karatun ayatul kursi, ko kamar yadda muka yi ishara a dazu, ambaton sunan Allah yana hana shaitanin su shiga sifata. To kenan in ka fahimci wannan, shaitanin aljani zai iya rikida ya zama komai. Shi yasa sai ka yi taka tsantsan, sai ka yi a hankali, sai ka san wanda irin mutum ne za ka yi mu'amala da shi, sai ka san wacce irin mace ce za ka yi magana da ita, sai ka yi taka tsantsan ka san wacce irin mota ce ma baka shiga. Domin ya tabbata labarai sun yaɗu da yawa, har sai da ta kai labaran nan tashar BBC ta Hausa ta ɗauko su ta yaɗa su, mutane da dama sun rinka shiga mota a wata ƙasa, za ka tafi kasuwa ko za ka tafi ofis sai ka ga an kai ka wata ƙasa. Mota aljamin ce ka shiga, ka zo za ka tafi kasuwar Sabon Gari daga cikin garin Zaria, ka ji ana Sabon Gari, Sabon Gari shi kenan, kana shiga mota sai ka ji ana to wane ne zai sauka a Falastini, a an wuce Jordan, an zo Falastini. Allah ya kiyaye. Wani malami a littafin shi sai da ya tattara duk ire-iren waɗannan waɗanda yake magana akan sharrin shaitanu da bayani akan Bermuda Triangle da sauransu. Saboda shaitanun jama'a sun yi nisa tun zamanin Annabi Adam, Annabi Sulaiman, in ka karanta Alkur'ani za ka ga yadda suka yi nisa wajen fasaha ta zirga-zirga da ƙere-ƙere da makamantan haka. Na haka suna yin abubuwa da dama waɗanda ɗan Adam bai taɓa jin labarinsu ba. Kaga nau'in fatalwa, fatalwa nau'i ne na shaitanin aljani, wanda a cikin hadisin Muslim Annabi ya kira shi da alqarin. Alqarin shi ne Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce babu wani daga cikinku sai da ya zama yana tare da shaitanin aljani. Sahabbai suka ce hadda kai, ya ce har da ni, sai dai Allah ya taimaka nawa ya musulunta, baya umarnina da sharri sai alkhairi. To wannan alqarin shi ne idan kai ka rasu sai ya zo ya ɗauko irin halittarka, sai ya zo ya bayyana a wasu wurare, sai a ce wane ya rasu amma an gan shi a wuri kaza, a ce shi ka gani, a ce kwarai da gaske ba shi ba ne, duk wanda ya mutu baya dawowa. To wannan ita ake kira fatalwa, zai rinka da'awar shi ne kai da sunan da komai. To asalin fatalwa ke nan. Sai ga malam mashhur Hassan Salman sai da ya rubuta littafi don ya wayar da kan mutane, musamman yanzu da harkar ruqya ta zo. Saboda za ka zo kana ruqya, wani lokaci sai ka tsare wani aljani a jikin wani mara lafiya ko wata mara lafiya, sai ka ji yana cewa ni ne babanta ko ni ne baban shi, sai ka ce ai baban shi ya mutu, sai ka ji ya ce maka eh ai na mutu din amma kuma na dawo jikinka. To in baka kware ba sai ya ruda ka, ya mutu ya da a ƙarya yake yi, wanda duk ya mutu baya dawowa. Amma shaitanin aljani ne wanda ke tare da mahaifin, bayan da mahaifin ya rasu yanzu ya dawo jikin sai yana da'awar shi ne mahaifin. To shi ne suke kira fatalwa. To kuma yakan surantu ga mutum da surori iri-iri. Duk waɗannan labarai da kaji kakan jiji ta ji ta ne, mashhur ya tara su a littafin shi, yace gaskiya ne tun zamanin sahabbai an samo haka tana faruwa. Kana tafiya a daji kaga wata halitta doguwa mai siffa mabambanta kaza 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 kaza, abin sai ya surantu a cikin tunanin mutane. Haka ne Imru'ul Qais wanda ya rayu a jahiliya ya ambaci haka, yace ya ghittu ghatital bakri shudda khinaquhu liyaqtulani wal mar'u laysa biqattali, yace abokin fadana na gurnani gurnani irin na bijimin raƙumi wai dan ya kashe ni. Sai yace ni Imru'ul Qais ai mutum bai isa ya kashe ni ba. Sai yace ayaqtuluni wal mashrafi mudaji'i, yace haba ni da nake haddan kaura da nake kwana da damara irin wanda aka yi ta a mashrafi, wa masnunatu, yace kwanciya nake bacci da kibiyoyi da masu masu tsini zurkun masu tsini da kaifi, ka an yabi a gawani kamar haƙoran fatalwa. Kaga ashe fatalwar ta nuni ya ce gare su tun daga shi har yana misali da ita. Saboda haka waɗannan abubuwa ne waɗanda yake
wallahi halittun Allah kamar da Allah yace wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa wa ma hiya illa dhikra lil bashar. Duk abin da kaga Allah yake yana kokarin wa'azantar da halittar dan adam, amma halittar Allah ta wuce da yadda kake tunani. Saboda haka aljanu suna da abubuwan ban mamaki na batarwa da hallakarwa da nau'ukan sanya cututtuka, amma duk gaba daya Allah madaukakin sarki ya hada su da bukaye da duk wani mai cutarwa. Yace wa ma hum bidharina bihi min ahad illa bi idhnillah, ba za su iya cutar da kowa da sihiri da aljanun su ba sai da izinin Allah. Dan haka in ka ga an yi maka asiri ko sanmu ko kambin baka ko an tura aljani ya kama ka, ka dauka cewa da izinin Allah ne. Inda Allah bai ba da izini ba, haka ba za ta faru ba. Dan haka kenan kar ka koma wurin waɗanda ko irin waɗanda suka turo, ka koma wurin waɗanda suke magani da sunan Allah. Allah ya taimaka. To bayan da muka ji fassarar a'udhu billahi minash shaitani, sai kuma yace warrajim, sai kuma ita kalma arrajim fa'ilun bi ma'ana maf'ul, kaga ta zo ne da suga ta fa'il kamar tana cewa ne wanda ke jefewa, amma ma'anarta wanda aka jefe. Ai innahu marjumun, shi shaitan abin jefewa ne. Maturudun, abin yin wurgi da shi ne. Anil khair kullihi, daga alheri baki ɗayan shi. Duk wani alkhairi gaba ɗaya an kore shi daga gare shi, kuma an ainihin wato jefe shi da kalma ta tsinuwa. Kama qala ta'ala, kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wa laqad zayyanna as-samaa'a ad-dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lish-shayatin. Hakika saman duniya, sama ta duniya ita ce wannan da kake kallo, ku kiyaye, ba sama ta ɗaya ba. Ya kamata ka bambance, Qur'ani da sunna sun tantance mana wannan sama da kake kallo, sama ta duniya kenan ita ce wadda daga duniya ake hangenta. Sama ta ɗaya sai in an taka an shiga ciki, wannan ko ba zai yi ba sai da izinin Allah. Don haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama Allah ya ɗauke shi ta hanyar mala'ika Jibril, an kai shi sama ta ɗaya, ta biyu, ta uku, har zuwa ta bakwai. To wannan sama da kake kallo ita ce sama ta duniya. Allah ya ce ya yi mata ado bi masabiha, da fitilu. Waɗannan irin fitilu ne, su ne waɗannan taurari. Wa ja'alnaha rujuman lish-shayatin, sannan kuma waɗannan ainihin wato taurari mun sanya su abin jifa ga ainihin shaidani. A cikin hadisin Bukhari annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce kafin a haife shi, wato kafin a haifi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, shaidanun suna jiran biya, ita ce wannan ya miƙe tsaye sai wannan ya tsalle sai ya jira a kan shi, sai wannan ya miƙe shi ma sai wannan ya hau, sai wannan ya hau, har sai sun taka sun kai wannan sama ta duniya. Suna jiyo hirarrakin da mala'iku suke daga cikin abubuwan da Allah ya gaya musu, wani zai mutu rana kaza, wani zai arziki, wani zai aure kaza, wani zai yi kaza, wani zai yi kaza. Wannan kwazon da suke na nemo labarai fa suna yi ne saboda hidima da suke wa boka. Don haka na can ƙololuwa in ya jiyo sai ya faɗa wa na ƙasa da shi, wannan ya faɗa wa na ƙasa da shi, wannan ya faɗa wa na ƙasa da shi, har na ƙarshen shi kuma sai ya sheƙa a guje sai ya faɗa wa bokan da suke wa aiki. Muƙabilin za a yanka musu baƙar kaza, ko za a kai musu jinin jarirai za su sha, ko wani abu makamancin haka. To irin waɗannan sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce su ne sai ka ga Allah maɗaukacin sarki ya jere su da yula, ita ce wannan tauraruwa da za ta ga ta taho shuru haka. Wata ran sai annabi ya ce wa sahabbai, ana zaune ana hira da daddare, wannan tauraruwa sai ta zo ta wuce. Sai ya ce in haka ta faru a jahiliya me kuke faɗi, me ya aqidar ku game da haka? Sai suka ce dalili ne akan wani bawan Allah ya mutu ko kuma an haifi wani babban mutum. Shi ne sai annabi ya ce a ba haka bane, shi zuwa ɗauko labarai sai Allah ya sa mala'iku su jeho su da wannan tauraruwa. To su taurari kamar yadda nassoshin Al-Qur'ani irin waɗannan suka nuna, Allah ya halicce su ne saboda abubuwa guda uku. Abu na farko shi ne wannan da ya faɗi, don su zama ado ga sararin samaniya.
ka duba ka gani idan sama ta ɗauki taurari sai ce rabbat sai ka ga ta yi ado ta yi kyau sannan sai kuma wannan jifa na shedani sannan dalili na uku na halittar taurari shine Allah ya ce wa bin najmi hum yahtaduna mutane suna shiruwa da taurari shine mutumin da Allah ya sa yana da ilimi na masaniyar dangane da inda taurarin nan suke tsaye dan a yadda kake ganin su din nan a sama kowace tauraruwa tana tsaye ne a wani strategic position a wani matsayi wanda yake daidai da hanyar zuwa wuri kaza ko gane gari kaza ko wani abu makamancin haka to wanda yake da irin wannan ilimin idan yana tafi a daji ko a sahara shi kadai yana neman inda hanyar garin su take da ya duba sai ya dauki hanya shine wabin najmi hum yahtaduna waɗannan su ne daga cikin hikimomi da Abdullahi ɗan Abbas ya faɗi Allah ya halicci taurari don ainihin haka to shine Allah madaukakin sarki ke cewa wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lish-shayatin saman duniya mun yi mata ado da taurari sannan kuma mun sanya su taurari su zama abin jifa ga shaytan wa qala ta'ala sannan Allah madaukakin sarki ke cewa إن رأكم إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب من قويت من السماء الدنيا أبو تأينهم واتو قوات تولالي وحفظا من كل شيطان ماري سننكما وأنن تولالي دنس قال زما صلو قدويا الشيطان من تولن كي ومن تولن كي يا كي تولن كي سننن أبو نيدسو شيطانو إذ cewa ana biyo su da jifa na taurari to ashe kaga taurin kai ne zai sa ka san cewa ga abin da zai same ka kuma ka ji don haka shedanin ma sai wanda ya zama almarid almarada masu taurin kai masu taurin marasa jin magana ko kun fahimta jama'a la yasma'una ila al-mala'i al-a'la wa yuqzafuna min kulli janibin yace waɗanda suke tafiya domin jiyo maganganun da ake yi wa na ainihin manya-manyan bayin Allah to za su tafi ba za su samu damar wannan sauraron ba wato Allah madaukakin sarki ya tsare su daga su samu wannan saurare din ba sa iya jiyo waɗannan maganganu sai dai a jefo su da waɗannan taurari ta kowane gefe a rinka jifar su da taurari din shine malamai suka ce sai kai taka tsantsan daga kaje ka samu wani shuri ko wata tsohuwar rijiya ko wani tsohon rami ko wata bishiyar kuka ko wata bishiyar tsamiya ko wata timfafiya kaje kawai dan ganganci kace zaka sare ko zaka yi fitsari a jiki ko wani ganganci makamancin haka domin suka ce waɗannan irin shedanu idan aka jefe su wani sai ya hallaka sai ya mutu kaga ƙarshen shi ya zo to wani da zai hallaka ba sai a nakasa shi don aka nakasa shi sai ya ja jikin shi sai ya tafi jikin wata tsamiya ko tumfafiya ko wani ainihin shuru yana jiya to kai kuma da ganganci sai ka zo ba ka yi fitsari a wurin shine sai ya buge ka sai ya ce wani daga zuwa zai yi fitsari a jikin wani lamin shi ke ne ya ɗauko cutar nan akwai irin haka tana faruwa kuma ta faru da yawa kuma wannan ya zama labari ne wanda yake sananne Allah madaukakin sarki ke yayi Allah madaukakin sarki ke cewa duhuran wa lahum azabun wasib waɗannan ainihin shedanu hallakakku ne kuma azaba wadda take mai tsanani ta tabbata gare su illa man khatafa al-khatfata fa atba'ahu shihabun thaqib sai dai wanda ya kokarin kai farmakin ɗauko wannan labari to sai tauraruwar yuda yadda ainihin take tafiya da gudu sai ta biyo shi wato abinda waɗannan ayoyin suke ba mu labari a jimillance su ne abubuwan da na gaya mana shedanin aljani ya je jiyo wannan magana a halin ya san cewa akwai haɗari to amma tare da haka kuma suna sa'a su samu ɗauko labarin ba tare da an biyo su ba shine sai su zo su kyankyasa wa ɗan tsubbu kaza ko boka kaza shine kai kuma in ka ɓata sai ka tafi wurin shi
kana zuwa shi kenan sai faɗa maka maganar sai ka ji ta tabbata. To amma daga nan kuma duk abin da zai biyo baya ƙarirai ne, amma tunda ka riga ya ɗauke hankalinka da maganar farko da ya gaya maka wanda ka ga ta tabbata shi kenan. Wato mai zuwa wurin ɗan tsubu ko boka kamar ɗan caca ne, ɗan caca zai shekara goma yana caca ne ya taɓa ci sau ɗaya, to kullum zai zo yana zubawa da tunanin zai sake ci. To haka mai zuwa wurin ɗan tsubu yake, ya zo ne an yi mishi wani abu ya ga gaskiyar abin ko kuma ya ga abin buƙata ta biya, don haka duk matsalar da ta taso sai ya tafi wannan guri. Allah maɗaukakin sarki kiyaye. Wa qala ta'ala, Allah maɗaukakin sarki ce, wa laqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyanaha lin-nazirin. Haƙiƙa mun sanya taurari a sama kuma mun maida su ado ne ga waɗanda suke kallon sararin samaniya. Wa hafiznaha min kulli shaytanir rajim. Sannan kuma mun tsare sararin samaniya daga duk wani shaitani wanda yake abin jifa. Illa man istaraqa sam'a, sai dai wanda ya kokarin jiyo maganganun da ba a yarje mishi ya ji ba. Fa atba'ahu shihabun mubin, sai tauraruwar yula bayyananniya sai ta biyo shi. Shi ne bayyanan nata ya kai matuƙa za ka ga gata nan mu kanmu a nan sararin duniya muna ganin gata nan ta taho shu haka. Ila ghayri zalika min al-ayati, malam yace da ma dai waɗansu ayoyin waɗanda duk suka zo suna ƙoƙarin fassara me ake nufi da ar-rajim. Ar-rajim daga ar-rajimu rajama yarjimu rajman fa huwa marjumun, dan haka ar-rajim ma'anarta jefaffe. To shedan da ake ce mishi jefaffe ne ake nufi, Allah madaukakin sarki ya jefe shi da kalmar tsinuwa. Allah madaukakin sarki ya tsare mu. To sai ainihin ayar farko a cikin suratul Fatiha da ta fara da bismillahir rahmanir rahim, malam yace iftataha biha sahabatu kitaballah, sahabbai sun bude littafin Allah da ita. Idan kaga sahabbai sun yi abu kuwa, to ba abu ne wanda suke da kashin kansu ba, sun yi ne da umarnin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To me ya kamata ka gane? Tarihin Qur'ani ya nuna cewa tun a zamanin Annabi aka rubuta Al-Qur'ani sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sai dai hada shi a wuri guda ya bayyana a matsayin littafi ne sai a zamanin sahabbai akai. Amma duk wata aya da ta sauka ana rubuta ta tun a zamanin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Shi yasa a lokacin da sahabbai suka tashi aikin tattara Al-Qur'ani, sai suka dibo su wane ne Annabi ya amince da su akan rubuta Al-Qur'ani, sai suka ce ku zo ku yi mana wannan aikin domin ku ne amintattun da Annabi ya amince akan wannan aiki. To haka suka zauna suka yi wannan aiki na tarawa. To da suka zo rubuta wannan Al-Qur'ani, a lokacin da suke tara shi, sai aka ga sun rubuta bismillahir rahmanir rahim. Wattafaqa al-ulama'u ala annaha ba'du ayatin min suratin Naml. Sannan malamai sun hadu akan cewa ita bismillahir rahmanir rahim sashi ne na wata aya a cikin suratul Naml, ita ce ayar da ke cewa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Kaga wannan aya ce to bismillahir rahmanir rahim din malamai sun hadu akan cewa a cikin suratul Naml wani bangare ne na wannan aya. Sun makhtalafu, to amma kuma sai malamai suka dawo suka tattauna. Wato duk wanda aka ce malamai sun yi saɓani, mu a Hausa in ana fassara mana sai Bahaushe ya fahimci irin saɓanin da malaman Najeriya suke yi. Wannan ya ce wannan kafiri, wannan ya ce wannan ɗan wuta, wannan ya ce ba za a bi wannan sallah ba. A'a, wannan ba shi ne saɓanin da kake karanta a littafi ba. In aka ce malamai sun yi saɓani irin yadda kake karanta a littafi, wato wannan malami ya ce kaza, wancan kuma an gano maganar shi kaza, wancan kuma kaza. Kuma galibi ya kaga waɗannan malamai ba zamaninsu ɗaya ba. Misalin Imamu Malik da Imamu Abu Hanifa da Imamu Shafi'i da Imamu Ahmad sun yi mabambantan zamunna, ko da yake zamunansu sun shiga cikin juna. A lokacin da Abu Hanifa yake ƙasaitaccen malami, a lokacin Maliku yaro ne ƙarami. A lokacin da Al-Imam Malik ya zama gogaggen malami, a lokacin Shafi'i ɗalibi ne. A lokacin da Shafi'i ya zama babban malami, Ahmad ibn Hanbal yana matashi. sannan garurukansu mabambanta ne ba gari ɗaya suke ba. Kenan yanzu kamar gari ya waye ne, wannan jarida an buga ta a Kaduna sai ta ɗauko labari kaza sai ta ce mutum bakwai sun rasu a wuri kaza. Sai a samu wata jarida da aka buga ta daga jihar Ogun ita ma sai ta ɗauko wannan labari ita kuma sai ta ce mutane tara ne suka rasu a wannan matsala. Kaga yanzu ita wannan jarida da ta ce mutane bakwai, wannan ta ce mutane tara. Yanzu kai ne da ka hada a gabanka sai kaga sabani ya faru. To haka waɗannan maganganun a lokacin da zaka karanta cewa Imam Malik ya ce kaza bai halatta ba, Ahmad ibn Hanbal ya ce wannan abin ya halatta, ba wai fa an kira taron malamai bane suka hadu suka watse akan kowa ga nashi ra'ayin, a'a, kowa ya yi tashi maganan ne a san da yake karantarwa a gaban ɗaliban shi, mai yiwuwa ma bai san da waccan maganar da ta saba mishi ba. Yanzu kai da ka zo ka tattaro su a gabanka sai suka waye gari sai ka ga wannan ya ce kaza, wannan ya ce kaza, to shine sabanin malaman. Don haka kar kai hujja da irin wannan da zaka ji a littafi ka ce to ai malaman Najeriya ko sun yi sabani ma ai daidai ne, tunda ba ma littafi ma yana faɗin malamai na sabani. A'a, galibin sabanin da ke faruwa a wannan zamani yakan faru ne saboda ɗayan dalili guda biyu ko uku. Na farko ko dai son zuciya, na biyu ko ƙarancin ilimi, na uku ko kuma irin yadda ya faru da magabata ɗin shi ne rashin saduwa da juna. Son zuciya da ke faruwa a malaman Najeriya shi ne malam wani sai ya faɗi magana, idan malam wani ya ji labari shi kuma kawai sai ya ce bai yarda ba. Me yasa sai ya ce saboda wani ne ya faɗa? Kawai tun da bai wani ne ya faɗa to bai yarda ba. Wani ma ya kai matukar da zai faɗi magana, wani malamin yanzu ya faɗi irinta, idan na farkon ya ji cewa na biyun ya dace da shi sai ce shi ya janye tashi ya fasa don dai zai son a haɗu. To kaga wannan shi ne son zuciya, to wannan hallaka ce. Kuma son zuciya na da haɗari, har annabawa sai da Allah ya gargaɗe su ya ce ya dawo da inna ja'alnaka khalifatan fil ardi, mun sanya ka ka zama wakilin Allah, ka zama khalifa a bayan ƙasa. Fahkum bainan nasi bil haqq, kai hukunci tsakanin mutane da gaskiya. To ku fara makin gaskiya ita ce sabanin son zuciya. Sai ce wala tattabi'il hawa, kar ka bi son zuciya, kar ka bi son zuciya. Wannan annabin Allah ne. Saboda haka wajibi ne malaman ƙasar mu su ji tsoron Allah, shi ne kawai zai haɗe kan mu. Ka ji malama ne ya ce kaza, abinda ake so sai ka duba wannan matsalar tun farko tukuna ka san ta, sai zama gaskiya ma kai baka taɓa jin labarin matsalar ba, littafin da ya hujja da shi baka taɓa ganin shi ba. Don aka nemi kai kuma me zaka ce sai ka ce wallahi baka sani, ai ai sai ka ce san baka sani ba, sai littafin ma baka sani ba, ba na ƙasa ba ce. Amma wani sai ga ina wani ya ce kaza halal ne, eh, shi kuma sai ce a shi a wurin shi haramun ne, zaka ce dalili sai ce ni abin da na gamsu da shi kenan. To wannan son zuciya ne, to sharri ne. Na biyu wancan ya yi magana abin da ya faɗi wani bai san shi ba gaba ɗaya, kuma ya matsa wa kanshi sai ya yi magana akan wannan abin. Misali jama'a, ɗalibai ne na makarantar Polytechnic ta Kaduna suka gayyace mu lacca, wannan lacca ba akan addini ba ce, akan harka ce ta saye da sayarwa ta hanyar fasahar zamani, ta hanyar tarho da kuma hanyar kwamfuta da ake kira electronic commerce. To amma da yake ni ɗin ne dai albamin da aka sani na je ne lacciyar, wani an idata lacciyar yana idata sallah azhar sai ni ke ce to kun ganin ce muku mutanen nan dama da aljannu suke aiki, to kun je jiya ya zo ya ce wai a ɗaka a zaune a gaban kwamfuta za ka iya siyayya a America wai ka biya har a aiko maka da receipt a ɗaka. Yanzu wannan ba aljannu bane ake aiki da su? To yanzu kaga abin da ake magana gaba ɗaya bai san shi ba, madadin ya haƙura bai sani ba, amma ya matsa sai ya yi magana. to hatta a cikin ilimi haka yakan faru na addini. A zo a yi maka tambaya, ala gafata malam, ina hukuncin kaza, sai ka ce kaza ya halatta. Sai a je a tambayi wani, shi kuma bai sani ba. Madadin ya ce bai sani ba, amma sai amsa fatawar da ƙarfin hali. Amma sahabbai ba su haka. Sayyidina Umar a zamanin shi aka kama wani ya auri wata mace a cikin idda, an sake ta bata gama idda ba sai wani ya aure ta. Da Sayyidina Umar ya ji labarin, sai sa aka kamo mijin da matar, sai ce ya raba auren. Ina sadaki da aka baki ya karbe, ya ce ya zuba shi a baitul mali, sai ya kore su ya ce ba aure tsakaninku har abada, ku tafi. Sayyidina Ali bayan da ya dawo gari ya ɗauki ɗumi game da wannan fatawa ta Umar, ai ga abin da Umar ya yi. Madadin Sayyidina Ali ya kame a kofar gidan shi, shi kuma ya ce to ni kuma ina ganin aure ya yi, don ni ma ai sahabi ne. Sai Sayyidina Ali ya tafi gidan Umar ya sallama da shi, ya ce labari ya iso gare ni kaza kaza, haka ne? To matakin farko kenan, a tasabbut, ka tabbatar da maganar da aka faɗi, domin wani lokacin jama'a ba su iya bada labari ba. Abinda malami zai faɗi daban, abinda wani yaji zai faɗi daban. Wani yaji ya ce mana Mala Abubakar Gumi ya ce tusa ba ta karya sallah, ba ta karya alwala. Aka ce a'a, ya ce na ji da kunnena. A ina aka ce a kaset? Ce kawo kaset. Ana danna kaset sai aka ji malam na cewa susa, susa, S-U-S-A, tusa ba ta lalata sallah ba, tusa ba. Amma shi dogon kullum shi na rawa ne, yana rawa ne, sai kawai zai ce tusa. To ka gani, kaje kana taraddi, ai ga abin da malamin su ma yake, a ba haka yake ba, ka tabbatar tukuna. Sayyidina Ali ya ce Umar haka abin yake? Umar ya ce haka yake. Madadin ya ce to ban yadda ba. Sai ya ce kana da hujja a littafin Allah? Sai Umar ya ce a'a. Kana da hujja a cikin sunnar manzon Allah? Sai ya ce a'a. A ina ka samu wannan fatawar? Sai ya ce fahimta ta ce. Sai ya ce to tunda fahimta ka ce, a je ta gefe guda. Sai ya ce ta yi aure a cikin idda, lallai shi sabon auren ya ɓaci. Sai su watse da wannan miji, sai ta je ta ƙarasa waccan idda. Ta yi jini na ɗaya, ta yi na biyu, a cikin tsarkin ne kafin ta jini na uku, sai aka ɗaura aure. To shi kenan, yanzu su watse da wannan, sai ta je sai ta ƙarasa wancan jini ɗaya. Sannan wannan aure da aka ɗaura a kan idda, a cikin idda, idan mijin ya sadu da ita shi sabon mijin, to sai ta je sai ta jini ɗaya na istibra'i. Yace sai a zo a sace ɗaurin aure sabo. Yace sadaki kuma da ka karɓe ka sa a baitul mali, yace matuƙar miji ya sadu da ita, to sadaki na ta ne, sai ka dawo ka ba ta abinta. A sake sa sabon sadaki, don ta cinye wancan sadakin, sai a sake ɗaurin aure sabo. Umar ya ce la abqanillahu bi ardin lasta biha ya abul hasan, kada Allah ya zaunar da ni garin da baka a ciki, ya kai baban Hasan Ali. Haka ake yi. Sai sa a matsayinka na malami, ka fahimci cewa karatu kaf ba a kanka yake ba, don Allah sai ya ce ma utitu min al-ilmi illa qalila, ilimin da aka ba mu dan kadan ne. To tunda kadan ne, in ka ji kaza, wani ya ce kaza, ko an ce kaza, baka sani ba, sai ka ce baka sani ba, ya so daga nan sai ya zama maka masaniya, hanyar da za ka nemi sani. In ba haka ba, Annabi Musa ya taba yin wani irin haka, ya zo yana wa'azi, wa'azi ya daɗi, sai wani ya ce mishi, Annabi Musa, akwai wani da ya fi ka ilimi kuwa? Sai annan Musa ya ce ina, ai ba wanda ya fi ni ilimi. Nan take sai Allah ya mishi wahayi ya ce a'a, akwai wani bawa musulman shi Khidir. To abu na farko ma tukuna, sai Musa ya gide na san wannan bawan ba, kaga tun daga nan karatun ma ya fara gazawa, ga wani bawa ma baka san shi ba. Sai ce to ina zan je in same shi? Shine Allah ya ce ga yadda za ka bi, hanyar ma kaga bai sani ba, to kai da kake ka san komai?
wannan annabin kenan. Malamai suka ce annabi Musa ya faɗi wannan magana ne wai ganin cewa Allah ne ke mai wahayi, to waye kai shi karatu? Amma abinda ake so a babin ilimin aka ce alagafa tamalan, akwai wanda ya fi ka ilimi ko sai ka ce ƙwarai da gaske, sai ka fara da Allah, ka mai da al'amari da Allah kenan. Saboda haka jama'a, hakikanin al'amari wannan matsala ta biyu tana daga abin da ta kawo mana matsala a tsakanin malaman Najeriya. Abu na uku shine abin da yake samun malaman farko a da. Wani malami yana katsina, sai a yi mishi tambaya game da kaza, sai ya bada fatawa. Wannan ɗalibin da ya yi wannan tambayar, sai dare ya ce kamo gidan rediyon Kano yana sauraron tafsirin wani malami, sai ya ji an yi wa wannan malami na rediyo irin tambayar da aka yi malamin da ya je tafsiri ɗazu da la'asar, sai ya ji fatoyin sun saba. To a nan kuma ba laifin malamai ba ne, kowa ya faɗi ne da gwargwadon ilimin shi. Domin kai ka je ka zauna a tafsirin wane da la'asar, dare kuma ka kama tafsirin wane a rediyo, suka tattauna matsala iri ɗaya, amma sai kowa ya faɗi fahimtar shi, sai fahimtar ta saba. To amma a wannan zamanin sai malamai suka ce me yasa ba za a yi amfani da fasahar zamani ba? Shine daga cikin dalilan da yasa aka kirkiro internet. Ku je ku saurari maccata da ne na sa mata internet bayar Allah. Asali da internet sojojin Amerika ne kawai suke da shi, daga baya sai aka ga muhimmancin a samar da irin wannan fasaha ta haɗe duniya. Domin da wannan bataliya ta sojoji da waccan bataliya ta sojoji suna iya ji da ganin ayyukan juna ta hanyar tarho da kuma hanyar kwamfuta, wanda wannan auren ya faru ne a wajen 1950s, wato haɗa wayar tarho da kwamfuta ita ta haifar da wannan irin revolution ɗin, wannan irin ci gaba. To shi kenan sai zama bataliyar sojoji da ke jaji, misali tana iya magana da yadda take Maiduguri, in kuma wani abu ya faru ana iya nuna musu ta kwamfuta su gani. Sai aka ga to wannan fasahar da malaman jami'o'i za su same ta, ai za ta taimaka musu. Shine wani malami yana nan jami'ar Ahmadu Bello, ya yi bincike game da wani tsiro iri kaza, yana buƙatar ya nuna wa wani malamin da ke jami'ar Ahmadu Ibadan, yana nuna wani malami da ke jami'ar California ya gani. To shi ne sai aka ga to yanzu abin da za a yi a samar da jami'a kaza da jami'a kaza ya zama suna iya musayar fasaha, sai zama network kenan. To jami'a kaza da jami'a kaza kuma ta America da ta Ghana da ta kaza da ta kaza, to shi kenan daga ƙarshe sai aka samar da international network, the network of the network. Shi ne sai aka kira shi internet. To wannan fasahar malamai na zamanin nan waɗanda kansu ya waye a kai suna amfani da ita, don haka a dare ɗaya sai ka zauna gaban kwamfutar ka tana haɗe da internet. Kai malamin hadisi ne, to akwai fage, akwai zauren malaman hadisi akan internet, shi ne ahlalhadith.com. kai malamin fiqh ne, kai ɗan lugal arabiya ne, duk abin da ya ɗaure maka kai, duk abin da kake nema kawai sai ka rubuta, ka ce don Allah ina cijiyar littafi kaza ne, da ina da shi sai ya ɓata, don Allah ko akwai wanda ya san inda zan same shi a duniya? Kawai sai ka jefa shi, sai ga wani ya bugo maka ya ce ɗazu ɗazun nan na gan shi a wani shagon sai da littafai a ƙasa kaza, a layi kaza, a kaza kaza, kuɗin shi ma kaza ne. Ina fata an gane. Akwai daren da na buƙatu wani littafi, na buƙaci littafin a nan gida kusan ƙarfe biyu na dare, kuma littafin yana can a muciya, na rasa yadda zan yi, na nemi littafin akan internet ban samu ba, sai ne wasalin email, sai ya zama na fahimci dare ya yi, domin ƙarfe biyu mu na dare can nasu huɗu kenan. Sai na buga mishi waya in ce littafi kaza nake nema a daren nan, ya ce lafiya? Na ce ina lafiya, ina dai son in gan shi. Email ne mishi email, to dare ne ka ga ya dubi ba, shi ne sai na ce bari buga mishi waya, to da na buga mishi waya sai ya tashi. shi lafiya nace mishi a daren nan nake so ce lafiya nace ina son sai na duba sai ce to shikenan bari ya turo mini littafin shikenan kawai duk shikenan sai na ganshi sai na gudan jazakallahu khair shekara sai ce ma sala sai ga littafin ya zo zariya tun daga ina tun daga Jordan to wannan irin fasahar zamanin da a ce a ƙasar nan tamu malaman za su danne su cire gidajenci da girman kai da jin kaza da jin kaza da jin cewa tun da suwana suna amfani da kaza mu kuma ba za ni ba a ka cire san zuciya ne yau duk duniya abin da ake kenan sai sa sai ga ilimin ya yi sauki al'amura sun sauƙaƙa duk abin da kake nema yanzu na matsalar ilimi fa da ka nema baka samu ba sai ka jefa cigiyarta a duniya kamar ka miƙe a masallaci ne ka ce jama'a da Allah ba wanda ya ga agogo na jiya ko kuma jama'a da Allah ina son in samu global marama ina zan same shi sai ka je ne ya ce maka tafi kasuwa kaza haka ake amfani da wannan to amfani da wannan fasaha za ta taimaka wajen malamai saɓani ya rabu a tsakaninsu shi yasa za ku ga kaf malaman Saudi Arabia hatta dattawa waɗanda ƙwaƙwalwarsu ta yi nauyi da ka su iya buga kwamfuta ko suna da email tsoho ne tukuf ɗan shekara 90 kamar Suhaibi wani profesor mu a jami'ar islamiyya a kulliyatul aqida a da'awa usuluddin makaho ne shekara 90 yanzu a duniya amma yana da email da ka tura mishi tambaya ta email ɗin yanzu nan za ka ga an baka ansa yana zaune da yaron shi da ya gani sai ce ala gafarta malam an turo tambaya daga ƙasa kaza sai ce to zauna ka ce musu kaza ya rubuta rubuta shikenan sai a aiko to wannan fasaha ya kamata malaman su fita daga amma kana tunanin cewa computer nan kaza a'a kaje ka koya saboda tafiya za ta yi tafiya nan gaba duk waɗannan al'amuran jama'a suna nan cikin computer to tafiya za ta yi tafiya nan gaba zaka ga al'amari ya kaifa kamar yadda biro ya waye gari a da an yi mutane su koyi rubutu da karatu suka yi sai zamani ya zo sai ka je banki sai a ce maka sa hannu a nan sai ka ce baka iya ba a baka ka dangwala sai a ce yanzu ba a dangwalawa don haka kana ji kana gani dole sai ka sa ɗanka shi zai rinka operating account ɗinka ran da ya ga dama ya je ya ɗiba abin da ya so da sunanka dalilin kuma shi ne baka yi karatu ba to ana nan kwamfutan nan za ta waye gari ta zama haka wata rana kana ji kana gani sai a ce kaza sai da kwamfuta kaza sai da kwamfuta kaza sai da kwamfuta yanzu motoci suna nan sun fara fitowa an fara turo waɗannan motoci don haka nan gaba za ga mota ba ta da sikiyari ba ta da giya ba ta da ham ba ta da komai sai dai kawai ka ga abubuwa ramba tsawo a gabanka ina ba ka tafi sai ka danna sai ka ji tayiki kana son ta ƙara gudu sai ka danna mata kaza kana son ta yi kaza sai kai kaza to in baka iya kwamfuta tun yanzu ba wancan lokacin ne kana ganin mota sai ka ce a wannan jirgin sama ne sai ya ce maka baban mota ce Allah madaukakin sarki ya taimaka to malamin yake cewa sahabbai sun buɗe ainihin wato rubutun littafin Allah da ita bismillahir rahmanir rahim malamai kuma sun haɗu akan cewa ita bismillah din wani bangare ne na daga ainihin ayoyin da ayar da ke cikin suratul annam Allah madaukakin sarki ya taimaka sai da yadda lokaci ya ƙure insha Allah ta'ala annai za mu saurara amma ga 'yan tambayoyi kaɗan da za mu samu karantawa sai dai zai yi kyau tambayoyin da a rinƙa rubuta su da biro don su rinƙa fita gar jama'a na malam ina jin ka